sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 11 ga watan Yuni da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shiri ga kanin labarai.
Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar tana cewa matakin ba shi da gurbi a demokradiyya. Shugaban kasa Amurka Joe Biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta raba gudunmuwar allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer miliyan 500 ga kasashe 92. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsoffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hada danyen man kasar Iran.
Kanin labaran kenan. Yayin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya, hukumomin ƙaramar hukumar Ungungu a jihar Kano ta kaddamar da shirin tantance al'ummar ta da suke gani zai dakile ayyukan ta'addanci bisa dalilin cewa
Ungungu ya sa hannu, shi daga ci ya sa hannu, hakimi ya sa hannu, fitar cewa kai dan Ungungu ne, sannan dama ya sa hannu, har DBO ya sa ma hannu, sannan zan baka.
Sai kuma shirin manuniya na Isa Lawal Ikara na Ikara yau ina aka sa gaba.
Maganar dire daren demokradiyya da yakan yi daga ne a bakin kobar kundin tsarin mulkin da suke cewa akan samu kurakuran da ya kamata a rinka waiwaya ana gyara su. Wannan kuma shine abin da ke faruwa a Najeriya da bayan majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta gama zaga sassan Najeriya. Ita ma masokilan tarayyar Najeriya ta riga ta bi sau wajen sauke sanwar sassake wasu sassan kundin tsarin mulki da niyyar saka sabbi.
To kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar tana cewa matakin ba shi da gurbi a demokradiyya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa yancin faɗa albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai. Kinshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin demokuraɗiyya. Sannan ya yi kira ga ƙasar ta Afirka ta janye dakatar wadda ta yi wa shafin Twitter. Ya ce Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma barazanar kamawa da gurfanar da waɗanda suka yi amfani da shafin na Twitter. Hakanan Amurka ta damu cewa hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Najeriya ta ba da umarni ga duk gidajen talabijin da rediyo da su daina amfani da shafin na Twitter. Gabanin fara taron kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake kira G7 a Birtaniya, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmuwar allurar rigakafin COVID-19 ta kamfanin Pfizer miliyan 500 ga kasashe 92 marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilarsu ne a watan Agusta mai zuwa da zarar an kammala haɗa su, inji Biden ya faɗa jiya Alhamis a Cornwall. Sannan ya ƙara da cewa biliyan 200 na rigakafin za a raba su nan da zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma biliyan 300 a tsakiyar 2022. Biden ya ce gudunmuwar wacce aka fara sanarwa a ranar Laraba da ta gabata za a yi ta ne ba tare da gindaya waɗansu sharuɗa ba. Gudunmuwar allurar rigakafin ba ta haɗa da matsin lamba na neman alfarma ko sassauci ba. Mun yi wannan ne don ceton rayuka da kawo ƙarshen wannan annoba, inji Biden. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsoffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hada danyen man ƙasar Iran, matakin da wani jami'in Amurka ya kira wanda aka saba, wanda wannan ya nuna Amurka a shirye take ta sassauta takunkuman idan ya yi daidai. Da yake magana kan sharaɗi, wani jami'in Amurka ya buƙaci a saye suna, ya ce matakin na ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje na ma'aikatar baitulmanin Amurka da ake kira OFAC ba shi da alaka da ƙoƙarin farfaɗo da mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da Amurka. Ma'aikatan baitul manin Amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau ofishin OPEC da ma'aikatar harkokin wajen Amurka su ma sun cire takunkumi kan tsoffin jami'an gwamnatin Iran uku da kuma kamfanoni biyu da suke da hannu a hukumance a saya da sayarwa da jigila ko tallata kayayyakin man fetur na Iran.
A gaida Baballe, kada a yi nisa nan gaba kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu bude taskar hotonin namu a jihar Barnan Najeriya, inda sake bude makarantar Chibok ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya shekaru bakwai da suka shige ya babbaya da ƙura. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana.
A farkon makon nan ne dai gwamnati ta sake bude wata makarantar mata na garin Chibok da ake zargin cewa mayakan Boko Haram sun kwashe wasu dalibai fiye da 270 yayin da wasu daga cikinsu suka samu suka tsallaka, sannan aka samu nasarar kwato wasu daga cikinsu. Sai dai sake bude wannan makarantar na neman taro da wani ƙura ne ganin cewa akwai zargin da ake yi na cewa gwamnatin tarayyar ta keɓe fiye da naira miliyan 500 na sake gina wannan makaranta da aka rufe tun fiye da shekaru bakwai sakamakon sace waɗannan ɗalibai, wanda tun a wancan lokacin gwamnatin tarayyar ta sa alwashi sake gina makarantar. Amma shiru kake ji babu batun wannan gini, wanda hakan ya sa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum sake gina wannan makaranta. Daga bai da ita makarantar mata da maza na jeka ka dawo, wanda har ma ya kira da shugabannin addini kamar haka.
Also use this opportunity to call upon our religious leaders to preach peace in our domain, because peace is very important.
Yace bari amfani da wannan dama don kira da shugabannin addinanmu su dinga wa'azzukan zaman lafiya, saboda zaman lafiya da muhimmanci a gare mu, saboda ɗaya daga cikin dalilan da yasa waɗannan ƴan sanda ba su samu nasarar tawatsa ma jihar Borno ba na saboda addu'o'in da muke yi. Don haka ina kiran ku yi kokarin wanzar da zaman lafiya tsakaninku, kuma dinga azuzzuka na zaman lafiya masallatai da coci-coci. Madam Pauline Talin dai ita ce ministan ma'aikatan harkokin mata na tarayyar Najeriya, wadda har ma ta kira ga iyaye da karas karaya wajen samar da ilimi ga 'ya'yansu.
Ina roƙon ku ku tabbatar yaran nan su je makaranta, musamman ƴa mace idan ta je makaranta, idan ta samu ilimi za ta tabbatar 'ya'yanta sun je makaranta, za ta tabbatar community ɗinta sun samu ilimi, domin ilimin 'ya mace ilimi ne na zuriya.
To ku adadin ɗalibai nawa ne ma ka sace a wannan makaranta? Tambaya kenan na yawa sanata Muhammad Alindumi dan majalisar dattawa mai wakilci mazabar kudancin Borno.
276 59 suka samu suka kubuta sun tafi da 217 a ciki, kuma an samu 112. Har yanzu muna da matanmu a wajensu wajen 105. Sa'annan muna kira ga gwamnati kuma ta bincika, yanzu tunda gwamnatin Borno ne ta dauki nauyi ta karasar da makarantar nan, kuma har an bude ta. To ina kudin da dama aka ware na gina makarantar nan?
Honorable Ahmed Jahab Babawo dai dan majalisar wakilan tarayya ne da kuma kasance shugaban committee don binciken yadda aka yi da kuɗaɗen da gwamnatin tarayyar ta ware don sake gina wannan makaranta, amma hakan bai samu ba.
Shirin cewa kai kake shugabantar committee binciken wannan kuɗaɗe, kamar ina yanzu za a ina ka tsaya game da wannan bincike naku?
Bincike ba mu fara ba, da sati mai zuwa ne ma in Allah ya yarda za mu kira meeting na farko domin mu fara bincike.
Makarantar mata na garin Chibok dai ita ce makaranta na farko da 'yan ta'adda suka kwashe ɗalibai, da har yanzu ba san sauran makoman ɗaliban ba, duk da cewa an samu nasarar kubuto da wasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labarai.
Hukumar ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da tsagaita wuta a yankin Tigray na arewacin kasar Habasha jiya Alhamis, inda suka yi gargaɗin cewa tana mutum 350 sun fada cikin halin yunwa a wurin, sannan akwai wasu ƙarin miliyan 2 da suke dab da fadawa. Ba za mu bar Habasha ta fada yunwa ba, dole ne mu ɗauki mataki yanzu, da kadiya Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa a wajen wani taro game da batun agajin gaggawa wanda Amurka da kasashen tarayyar Turai suke daukan nauyi. A cewar wani rahoto da ta fitar jiya Alhamis, kungiyar kasashen duniya da ke samar da alkibla ga gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu wajen daukan mataki kan matsanancin karancin abinci, sama da mutum miliyan 5.5 suna fama da karancin abinci a Tigray da yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka. Shirin samar da wadataccen abinci ko IPC kamar yadda aka sani ya yi gargadin cewa a nasara halin da ake ciki zai ta'azzara har zuwa watan Satumba, musamman a yankin Tigray wanda aka yi hasashen sama da mutum 400 da su fuskanci mummunan yanayi idan ba a kai musu taimakon gaggawa ba. Babban sojan Amurka ya ce idan aka hada kudaden da Rasha da China ke kashewa kan harkokin tsaro, ya zarta abin da Amurka take kashewa kan tsaro yayin da suke kara samun karfi, wanda ya ba China dama musamman ta rage gibin da ke akwai a kokarinta na zama kasar da tafi karfin soja a duniya nan da tsakiyar wannan karnin. Babban hafsan hafsoshin sojan Amurka, General Mark Milley, ya faɗa wa 'yan majalisa jiya Alhamis lokacin da yake bada bahasi a gaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawa cewa idan aka hada kasafin kudin Rasha da China ya zarta kasafinmu, idan aka sanya dukkan katunan akan tebur, ya kira karin kashe kudin da China take yi abin damuwa. Kasashen China da Rasha su ne manyan abokanan hamayyar sojojin Amurka biyu. Sakatarorin tsaro daga kan Jim Mattis zuwa Lloyd Austin sun bayyana China a matsayin babbar kalubale ga sojojin Amurka.
To a gaishe ka, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar hotonnin namu a karamar hukumar Ungungu ta jihar Kano, inda aka kaddamar da cibiyar yi wa jama'ar yankin rajista tare da ba su katin shaida a wani mataki na tabbatar da tsaro a yankin. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Cibiyar wadda aka samar da kayayyakin sadarwa na zamani a cikinta za ta rinka tattarawa da adana bayanai da kuma ba da katin shaida ga duk ɗan asalin yankin na Ungungu. Abdullahi Garba Rahman da ke zaman shugaban karamar hukumar ta Ungungu ya ce batun tsaro na daga cikin dalilan samar da wannan cibiya.
Akwai ID irin wannan guda hudu a Najeriya, passport ɗinka na ɗan ƙasa, national NIMS number ɗinka, driving license ɗinka ko kuma voter card, katin zaɓe kenan. So duk abin da sun kunsa shi ma ya kunsa har ma da ƙari a cikinsa. Mai masu ungwanni ba adadi a rukumin Ungungu, ne unguwa ya sa hannu, shi daga ci ya sa hannu, hakimi ya sa hannu tabbatar da cewa kai ɗan Ungungu ne, sannan shi amma ya sa hannu. Har DVO sai ya sa ma hannu, sannan zan baka. So da haka Ungungu ta zama mutum a lokacin mai na farko har kaddamar da wannan abin, wanda insha Allah nidda ta su mai da wakilanta sun zo wajen nan, kuma sun ba mu tabbacin za su ba mu gudunmawa. Sauran risk band da sauransu su ma ƙarashen waje suna samu, amma in an samu su da ke akwai ID, akwai number, akwai identification, suna iya daƙila abin tun kafin ya fi ƙarfinsu. So wannan shi ne ke so mu cimma mu ma.
Ko da yake galibin mazauna yankin na Ungungu na da ƙarancin masaniya game da wannan sabon tsari, amma ga alama sun yi maraba da shi.
Sunana da Shehu Ungungu, tsari ne mai kyau domin wannan zai taimaka wajen samar da tsaro a cikin unguwanni da lugura, domin ƙasa ce ta zama babu tsaro. Ni ban yadda da kai ba, kai ba ka yadda da ni ba.
Sunana Mari, gaskiya tsarin yayi, zan je in karba in dai ya fito ana yi.
Laki ja ai miki tambayoyi, ki bada bayanai a rubuta miki da sauransu.
Eh, gaskiya zan bayar.
Sunana Zaharuddin Ayuba, ni ba ni ma da masaniya ana yi. In dai an fara yi din da gaske ne an fara, zan je mallake shi.
In ka kama za ka bada ƴan canji dan ka mallaka.
In dai ƴan canjin ba da yawa bane ba zan bayar. Idan kuma naji abin ya fi karfi na, gaskiya ba zan yaba ba, zan bayar ba. To mai ta rayuwa ta yi tsada yanzu.
Sunana Alhaji Saladada Ungungu. Na karanta a Facebook na gani, kuma na ji daɗi, na yi farin ciki domin ba kowane mutum ba ne hazaƙi irin shugabannin ƙananan hukumomi irin wannan zai zama hi ne na ɗaya ma a Najeriya.
Sunana Usman Garba Ungungu.
Abu ne mai kyau domin haka zai sa a gane kai duk inda ka je kai ɗan asalin Ungungu, kuma zai ƙarasa tsaro a yankin Ungungu da kewaye.
Tunde hukumar Nijar mai bunƙasa harkokin fasahar sadarwa a Najeriya ta bayyana aniyar tallafa wannan tsari. Inji Sheikh Lawal Abubakar, coordinator shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na ayyukan hukumar.
Irin wannan hakika abin farin ciki ne da ya bullo. Tuni da muna koyar da jama'a da abin da ya shafi aiki na ICT. Za mu koya maka sai yadda za ka yi wannan, sai yadda za ka sarrafa wannan abin. Kuma wani lokaci muna ba wa su community ko schools, muna ba su kaya na kwamfutoci wanda yake zai zama na suna da malamai wanda su koyar da yara wannan abu.
Ramar hukumar Ungungu dai na cikin ƙananan hukumomi takwas na ƙwaryar birni da kewayen Kano, kuma wasu sassa na manyan cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya kamar filin jirgin sama na Kano da jami'ar Bayero Kano na cikin yankunanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
A gaida na kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne dake watsa shirye-shirye kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta BOA Africa mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Ganin garagare garan garkame kofar kwakule kurakuran da suke gani a kundin tsarin mulki duk lokacin da aka yi yunkurin ganin an yi kuskurimar kundin tsarin mulki ya samu wani sabon hange.
Mun yi imani gwamnoni ne suke sa karfin iko suke sa majalisun jihohi suke watsi da wannan gyara saboda wasu bukatu nasu na kashin kansu.
Sai dai a daidai lokacin da hankalin ƴan kasa ya karkata akan kwashe wasu sassa na kundin tsarin mulki da kuma saka sabbi. Kungiyar mu tashi mu farka ƴan arewa ta ce ginin ne tunda farko aka faro shi da tubalin toka.
Duk wani abu da addinin su ya ba su dama su yi umarni da shi su yi shari'a da shi a ba su dama. Muddin hukuma za ta girmama wannan dokar to duk matsalolin ta gaba ɗaya da zaman lafiya da tattalin arziki da duk abin da ake neman Allah zai mata.
To ko me ke sanya zare shimfidar shigar da shawarorin al'umma a duk lokacin da aka yi yunkurin kuskurimar kundin tsarin mulki?
Wato abin da mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine gyaran tsarin mulki yana da ka'idoji. Kuma ma ana ga makomi akai shugaban shugaban kasa shi kuma ya lakari da wani abu
sai dai duk da zira-zaran zargin zare sharorin ƴan Najeriya kuma shugaban masu linjayi na masar wakilan tarayyar Najeriya yace akwai haske
ina tabbatar wa ƴan Najeriya cewa abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen Najeriya suke sha'awa ne Najeriya ta zama kuma wannan tsarin da zamu zauna yanzu dole jama'a su yarda shine kadai ansa
ko bayan waɗannan muryoyi zamu murgino ƙarin muryoyi a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na 17 cikin shirye-shiryen manuniya da ke zuwa muku duk ranar Juma'a a sashen Hausa na muryar Amurka maganar dire daren demokradiya da yakan yi daga ne a bakin kofar kundin tsarin mulkin da suke cewa akan samu kurakuran da ya kamata a rinka waiwaya ana gyara su wannan kuma shine abin da ke faruwa a Najeriya da bayan majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta gama zaga sassan Najeriya ita ma masokilan tarayyar Najeriya ta riga ta bi sau wajen sauke sanwar sassake wasu sassan kundin tsarin mulki da niyyar saka sabbi abinda yasa ƴan ƙasa ke ta tururuwar tata da tankadan tun kuɗa shawarori a cikin sabbin tsare-tsaren da ake son tsoma a cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa barista Aisha Ali Tijjani daga jihar Kanan Dabo lauya ce dake cikin jagororin wasu kungiyoyi masu zaman kansu kuma ta ce tunda ita shari'a ta sani abinda ya kamata shine a dubi salo na kotun koli domin ganin an saka alƙalai masana shari'ar musulunci a kotun koli
gyara da muke so a yi akan sashi na 230 kashi na 2 ba a ƙara yawan alƙalan da suke Supreme Court wato kotun koli da mafi yawa shine 21 to yanzu mu muna so a ƙara su su zama alal akalla kar su gaza 39 kuma kar su wuce 49 sannan 17 daga ciki lalle su zama masana ne akan shari'a addinin musulunci 17 kuma su zama masana shari'ar gargajiya
me yake waraka
idan ka duba kundin tsarin mulki da muke amfani da shi court of appeal annan ne karara constitution ya bada dama cewa a dau justices 49 wanda uku daga ciki dole masana ne a shari'ar musulunci uku kuma masana ne a shari'ar gargajiya to idan har aka tsaya a court of appeal ai a rayuwar mu ba za a ce a iya nan cases din shari'ar musulunci suke tsayuwa ba to in sun tafi appeal ta to ya kake ganin makomar wannan appeal
tun tuban cusa tubalin toka tun farin gini na kundin tsarin mulkin Najeriya shine abin da wata kungiya mai suna mu tashi mu farka ƴan arewa tace ta hango Rabiu Abdulkadir Afghani shi ya wakilci wannan kungiya a zauren sarar ra'ayoyin ƴan Najeriya game da kuskurimar kundin tsarin mulkin wannan ƙasa
ba mai gyara al'amuran nan sai Allah a gyaran constitution din nan duk irin dokar da ta zo a constitution wacce za ta yi karo da Qur'ani ko hadisi ya zama cewar mu musulmi a kyale mu mu yi magana mu amfani da doka ta musulunci ta Qur'ani da hadisi kada a ce za a dora dokar constitution akan Qur'ani akan hadisi wannan babban kuskure ne a musulunci to ba musulmi kadai ba duk addinan nan da suke zo da littafi addinin Christianity da waɗanda suke pagans su ma a mutunta addinin su na cewar duk wani abu da addinin su ya ba su dama su yi umarni da shi su shari'a da shi a ba su dama muddin hukuma za ta girmama wannan dokar to duk matsalolin ta gaba daya da zaman lafiya da tattalin arziki da duk abin da ake nema Allah zai mata kuma wannan ya zama an girmama addini an girmama duk wani mai addini da na musulunci na Christianity kamar yanda aka ba mutum dama kowanne idan yazo za a bashi matsayi zai rantsi da littafin da yake imani da shi
da yake kuma dama kowa da kiwon da ya karbe shi ita kungiyar ma'aikatan kanu kuma ta Nigeria magana take na ba da dama ga kananan hukumomi da cewar kungiyar matsananciyar matsalambar da ake wa kananan hukumomi ke hana zukuni da kawo matsalolin tsaro ma a kasar baki daya Comrade Aliyu Haruna Kankara shi wakilci kungiyar ta ma'aikatan kanu hukumomi a taron jira'in ƴan Nigeria game da kundin tsarin mulkin da Emirates Kiran Tare Nigeria suka shirya a arewa
akwai abubuwa wanda suka yi ta faruwa kamar yadda nace so biyu ana yin wannan yunkuri kuma duk lokacin da aka wannan yunkuri a majalisun jihohi ake samun matsala kuma mun yi imani gwamnoni ne suke sa wato karfin iko suke sa majalisun kananan jihohi suke watsi da wannan gyara saboda wasu bukatu nasu na kashin kansu wannan karan muna da yakinin cewa za a samu bambanci da abubuwan da suka rika faruwa da in ho babu Najeriya ba za a samu gwamna ba in ba Najeriya ba za a samu dan majalisa ba dole sai da kasan nan so ya kamata wannan karan su dibi Allah su ga cewa sun kyale kananan hukumomi sun samu cin gashin kansu domin ko ba komai wa'annan matsaloli da suka damu kasan nan na tsaro a samu ayi maganin su babu yadda za a yi daga Kano kai maganin matsalar da ke bici ko matsalar mutu daga cikin garin Katsina kai maganin matsalar da ke Sabuwa yana da wahala dole sai dai mutanen Sabuwa wa'anda ke nan wurin su ne za su iya maganin matsalolin su so muna ganin kuma ƴan majalisa wannan karan su ma sun tashi tsaye kamar yadda aka samu gyara a kundin tsalin mulki cewa a ba su ma cin gashin kansu so kuma a halin yanzu suna ta kokari su ma su ga cewa sun samu cin gashin kansu muna gani idan sun samu wannan cin gashin kansu so za su yi abin da ya dace su ga cewa su ma sun ba kananan komai cin gashin kansu
tuntuba da tuntuntunin tunkuɗe shawarorin ƴan Najeriya a cikin irin wannan fasali duk lokacin da ake kokarin kwakulo shawarorin da za a shimfiɗa cikin kundin tsarin mulki a lokacin kwaskwarima yasa wasu ƴan ƙasa ke ganin ai babu dalilin shimfiɗa shigar da shawarori idan an zo jin ra'ayoyi sai dai kuma ɗaya daga cikin ƴan masaukilan tarayyar Najeriya da suka shige cikin zauren tsaron wannan ra'ayoyi da aka yi a jihar Kano Honorable Sada Soli Jibiya ya jirge jawabin jawo hankalin ƴan Najeriya baki daya
abubuwan da suka faru wasu abubuwa ne wanda suke wani ba zai iya cewa me ya faru ba don ai hatta gyare-gyaren da aka yi tsarin mulki an kai shugaban ƙasa amma saboda waɗansu dalilai bai sa hannu ba a wancan gwamnatin ta wuce wannan muna ganin idan an yi tunda mutane sun nuna cewa lallai suna so a gyare-gyaren nan mu namu mai abin da mutane suke so mu gabatar da shi in an gama za a kai mu shugaban ƙasa zai sa hannu na imani kuma zai sa hannu
da yawa daga cikin al'ummar Najeriya suna kokawa abubuwan da suka bayar na ra'ayi da bukatu ba kasafai suke kai gaci ba
wato abin da mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine gyaran tsarin mulki yana da ka'idoji su suke kawo wannan tangarda wani lokaci koda wannan bangare ya yadda wancan bangare ya yadda kuma ma ana iya gama komai akai shugaban ƙasa shi kuma ya la'akari da wani abu wadannan abubuwan su suke sa irin wadannan tangarda
kare karfin karfafa gwiwar ƴan Najeriya game da wannan kwaskwarimar kundin tsarin mulki kuma ita ce ta fito daga bakin shugaban masu rinjaye na masaukilan tarayyar Najeriya Honorable Ado Doguwan Jihar Kanawa
in ka lura ai kasar ta dau dimi da yawa a yanzu akwai masu cewa ma a yarbu a yaga to ban san an yaga su ina za su kai kansu ba Najeriya kasa ce wanda nake ganin Allah ya riga ya mata wani dabaibayi dabaibayin da zai wahala wani dan adam ya balla akwai abubuwa da suka shafi maganar masu tunanin a raba kasa akwai masu tunanin a tsarin mulkin a zo a sake mai tsari da taswira yadda kowa zai ga ba a cutar da shi ba akwai magana ta karin jihohi da karin kananan hukumomi akwai magana ta bawa kananan hukumomi ikon cin gashin kansu kai tsaye da abubuwa da dama wato wani abu dai da yake da muhimmanci da ya kamata ƴan Najeriya su yarda dukkanin mu nan jama'a suka zabo mu so ina so ƴan Najeriya su sakankance su samu gamsuwa cewar wakilan su ne jakadun su na amana wanda suka zaba su wakilce su a tsarin mulkin kasar nan a majalisa su ne suke da haƙƙin yin wannan hidima saboda kana tabbatar wa ƴan Najeriya cewar abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen Najeriya suke sha'awa ne Najeriya ta zama kuma wannan tsarin da zamu zauna yanzu dole jama'a su yarda shine kadai ansa na ƴan Najeriya su haɗu su tattauna matsalolin da suke fuskantar kasar ta fuskar tsaro ta fuskar diplomasiya ta fuskar siyasa wanda yake kunshi a cikin kundin tsarin mulki masu tunanin wai ka kira wani sabon taron kasa duk wannan abubuwa ne wanda ba sa cikin gurbin tsarin mulkin Najeriya
to duka kuma da wannan kawo karshen shirin manuniya na wannan mako a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da tattaro miliyan da kuje a cikin wannan shiri musamman ma dai abokin aikin majalar Kanawa Mahmud Ibrahim Kwarin da ya kwaso mafi akasar miliyan da kuka ji sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke sauke saukin sa Aliman wajen kawo muku wannan shiri din ranar Juma'a ni Isa Lawli kareke cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na ikarasi a tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska titilai sai kuma nasiha Juma'a
sallallahu alal nabiyil karim sunana Hassan Shaibu Umar Burji karamar hukumar Dogwa jihar Kano a yau kina tarwata mu za ta gudana ne akan wato kyautata wa iyaye don Allah subhanahu wataala ya ce wa bil walidaini ihsana wato iyayen ku ku kyautata musu hakika akwai hadisi da Abdullah ibn Umar ya rawaito shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wato babu wani mumini da zai wayi gari wato yana mai kyautata wa iyayensa sai Allah subhanahu wataala ya yi umarni a buɗe masa kofofi na gidan aljanna guda biyu ya zafi duk kofar da yake bukata ya shiga ta cikin ta kuma ba zai wayi gari a ce ya saba ɗaya daga cikin su ba Allah subhanahu wataala ya bi shi Allah subhanahu wataala ba zai bi shi ba har sai ya ji ya nemi yardar su wato ya yi ne dar wannan bane sabawa sai dan Allah subhanahu wataala ya bi shi sai sabai wato suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Annabi Allah ko da Allah ya sa iyayen nan nasa zaluntarsa suke yi akan abubuwan da suka yi umarninsa sai suka umarce shi sai manzo Allah tsira da mutum Allah ya tabbata a zargin yake ko da Allah ya sa zaluntar shi suke yi abinda ake bukata gare shi wato ya kokari ya biyayya gare su mutukar babu su bai saba Allah subhanahu wataala ba saboda haka dan uwana musulmi yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya wato ga iyayen mu kyautata musu mu yi alheri gare su mu kyautata wa waɗanda suke tare da su domin yin haka biyayya ne ga Allah subhanahu wataala kamar inda ya tabbata a cikin wannan aya da magana kuma akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai
Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar tana cewa matakin ba shi da gurbi a demokuraɗiyya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa ƴancin faɗan albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai ginshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin demokuraɗiyya. Sannan ya yi kira ga ƙasar ta Afirka ta janye dakatar wadda ta yi wa shafin Twitter. Gabanin fara taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake kira G7 a Birtaniya. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmawar allurar rigakafin COVID-19 ta kamfanin Pfizer miliyan 500 ga ƙasashe 92 marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilarsu ne a watan Agusta mai zuwa da zarar an kammala haɗa su, inji Biden ya faɗa jiya Alhamis a Cornwall. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsaffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hadar ɗanyen man ƙasar Iran. Matakin da wani jami'in Amurka ya kira wanda aka saba, wanda wannan ya nuna Amurka a shirye take a sassauta takunkuman idan ya yi daidai.
To masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare tashar nan da sa'a 1 da rabi domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙariya shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai. Da Chibahiro Diodune Dede da ta sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.